الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 25 ga watan Sha'ban, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 17 ga watan uku shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. بعد في كافين درسينا يو إذن ده تنبوي سنة إيقباتا. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Ahadisul Anbiya, wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na labarun annabawa. Mun tsaya ƙarshen babi na 30. Wannan babi na 30 kissa ce dai daga cikin kissosin annabi Musa alaihi salam, al'amarin da yawa kana a cikin banu Isra'il shine wani ta'addanci da aka yi, aka kashe wani kuma suka ringa tunkudar juna game da wannan ta'addanci, wannan su ce suwa ne suka yi, su ma su ce suwa ne suka yi. Aka rasa dai wanda yayi wannan kisan kai, suka zo gun annabi Musa alaihi salam, suka nemi cewa ya roƙa musu ubangijinsa ya bayyana musu ainihin wanda yayi wannan ta'addanci. Shine kamar yadda Allah ya kissanta mana, Ubangiji mai girma da ɗaukaka yayi wahayi ga annabi Musa ya ce da mutanansa, ku yanka saniya. Wa idza qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ubangijinku yana umarninku cewa ku yanka saniya. To anan sai suka faɗa ga annabi Musa, yaya mun tambaye ka ka roki mun nemi cewa ka roka mana ubangijinka ya bayyana mana wanda yayi wannan ta'addanci, kace da mu an ce wai mu yanka saniya. Shine a lokacin nan suka ce masa a tattakizuna huzuwa, shin yanzu Musa ka maida mu abin izgili? So a iya rashin fahimtar su da yadda suke da ta'annuti ga annabawan Allah, sai suka dauki cewa wai abinda annabi Musa yake faɗa musu cewa yana izgili ne da su, yana ba'a ne da su. Musa alaihi salam yace a'udhu billahi an akuna minal jahilin, ina neman tsari da kariya da ubangiji na da zan kasance daga cikin jahilai wawaye. Wannan yana nuna mana ba kowa ke izgili musamman da lamari wanda yake na addini, illa wawa wanda yake jahili wanda bai san inda aka sa gaba. Kuma wannan yana nuna mana ba'a da izgili ba kayan kirki bane, kaya al'amari ne na jahilai da wawaye. Shi yasa anan annabi Musa alaihi salam yace a'udhu billahi an akuna minal jahili. To a lokacin nan sai suka fahimci cewa lalle annabi Musa alaihi salam lalle annabi Musa alaihi salam gaskiya ce kasantacciya yake faɗa musu daga gun ubangijinsa, ba magana bace ta izgili da ba. Sai suka ce to ya kai Musa, roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana wato ita wannan saniya menene iya shekarunta. Annabi Musa alaihi salam ya ce ubangiji ta'ala na faɗa innaha baqaratun la faridun wala bikr, saniya ce wadda take ba tsohuwa ba kuma ba matashiya ba, awanun baina zalik, matsakaiciya ce tsakanin wato dattijantaka da yarinta, ku aikata abinda ake umarninku da shi. To amma saboda ta'annutinsu, maimakon a wannan tambaya ta farko masu wadatu da saniyar su yanka, sai suka koma faɗa cewa roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha, ya bayyana mana menene launinta ita wannan saniya. Annabi Musa alaihi salam ya ce da su innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhiri, lalle ubangijinku na faɗa ita wannan saniya saniya ce wadda take rawaya rawaya. An gane ku? Faqi'un launuha, kuma launinta ya ciza. Tasurrun nadhirin, saniya ce wadda take kayatar da masu kallanta, duk wanda ya kalle ta sai ta burge shi, ta kayatar da shi. Suka ce masa dai roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana ita wannan saniyar, wai menene sifarta? Suka ce innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allahu lamuhtadun, lalle shanu sun rikita gare mu har yanzu mun kasa gano ainihin saniyar da ake so mu yanka. Suka ce amma in Allah ya so, lalle mu masu shiryuwa ne zuwa saniyar da ake buƙatar mu yanka domin mu yanka. Annabi Musa alaihi salam ya ce da su lalle ubangiji na faɗa innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wala tasqil harf musallamatun lashiyata fiha. Ubangiji ta'ala ya ce ita wannan saniya ba wata saniya bace hurarra wadda take wato tona ƙasa, ma'ana take furciko ƙasa saboda noma, wala tasqil harf kuma bata shayar da gona. An gane ko? Ba saniya bace wadda take horarra wadda ake noma da ita kuma bata ban ruwa. Musallamatun, kubutatta ce game da duk wani aibi lashiyata fiha ba ta da wato wata sifa in ba wannan ba, ba ta da wani launi in ba wannan. A lokacin nan sai suka ce masa al'ana ji ita bil haqqi, a yanzu ka zo da gaskiya, ma'ana ka zo da bayani wanda yake gamsasshe. Kaga wannan yana nuna mana irin rashin ladabi na banu Isra'ila da suka yi ga annabawan Allah. Wai duk bayanin da ake a ba su ɗauki ba cewa gaskiya ce, wai sai a yanzu al'ana ji ita bil haqqi. Ubangiji ta'ala ya ce fazabahuha wa ma kadu yaf'aluna, suka yanka wannan saniya amma babba su ma kusanta ba da za su aikata abinda aka umarce su. To shine a lokacin nan Ubangiji ta'ala ya umarce su da cewa shi wannan mamaci su bige shi da wani bangare na wannan saniya bayan sun yanka. Faƙulna diribuhu bi ba'dihha, suna bugon shi da wani bangare na saniyar take yanke sai ya rayu. Yayi bayanin cewa da wane su ne suka kashe. Ubangiji ta'ala ya ce kazalika yuhyi Allahul mauta, Allah ya nuna muku wannan aya don ku tabbatar da cewa kamar yadda ya rayar da wannan mamaci haka zai rayar da matacci a yinin alkiyama. Wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun, Ubangiji ta'ala na nuna muku ayoyinsa dalilan kudurarsa don ku hankalta ku fahimci inda aka sa gaba, ku tabbatar da cewa shi mai iko ne akan kowa da komai. To a takaice dai shi wannan babu da ya gabata bayani ne game da kissar Annabi Musa alaihi salam. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi baban da ke bayansa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu wafati Musa wa zikruhu ba'd. Qala haddathana Yahya ibn Musa قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الهميري قال أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي عن ابن داووس عن أبيه هو داووس كيسان اليماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت، قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما قطع يده بكل شعرة سنة، قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال فالآن، قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الدريق تحت الكثيب الأحمر. قال وأخبرنا معمر أن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري هو ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب هو المخزومي أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلقم اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يسأقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صئك فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الدراوردي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو الهميري أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال أردت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هذا موسى في قومه مالم الله يجكنس نافقاه wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mutuwar annabi Musa alaihi salam idan aka ce alwafa shine cike ajali ma'ana kwanukan rayuwa wanda Allah ya kayyade ma kowane bawa an gane ko shine ake cewa tuwfiya fulanun wani ma'ana an cike masa kwanukan rayuwarsa gaba ɗaya iya abinda aka yanka masa kenan ya gama su don haka mutuwa ake kiranta alwafa idan aka ce alwafa kenan cike ajali kwanukan rayuwa shine anan malam yayi babe baban da ke bayani game da abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mutuwar annabi Musa alaihi salam وذكره بعد da kuma ambatawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kenan bayan mutuwar shi manzon Allah ya ambaci annabi Musa kamar yadda zamu gani a cikin waɗannan hadisai to shine anan malam ya zo mana da hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada an gane ko kamar yadda wato a ƙarshen hadisin malam ya zo mana da wata wani sanadi na daban ko mu ce wata riwaya ta daban daga Ma'amar daga Hammam Abu Huraira yake ba su labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi labari an gane ko kenan hadisi ne wanda yake al-musnadul muttasil wanda danganan sa ya sadu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa anan wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya bada labarin ne kai tsaye an gane ko ba tare da ya dangana zuwa ga manzon Allah amma a waccan hanya wanda malam ya zo da ita a ƙarshen hadisin riwaya ta shi Ma'amar daga Hammam daga Abu Huraira sai yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabani ga wannan kenan hanya ta ma'amar daga Dawud, daga Ibn Dawus, daga mahaifinsa Dawus Kaisan al-Yamani, daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada, ursila malakul mauti ila Musa alaihi salam, wanda kenan anan hukuncinsa kenan hadisi ne mauquf, tunda fada ce ta shi Abu Huraira, yace an tura mala'ikan mutuwa zuwa ga annabi Musa, amincin Allah ya tabbata akan su. To in ma hadisi ne mauquf, hukuncinsa dai hukuncin hadisi ne marfu, saboda wannan abu ne wanda ya wuce a fada da ra'ayi, an gane ko, dole sai ta hanyar wahayi. To shi yasa malam yazo da waccan hanya, Abu Huraira ya isar da danganan hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne manzon Allah yake fada, yace an turo mala'ikan mutuwa zuwa ga annabi Musa alaihi salam, wanda wannan shine iya sunansa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi da shi a cikin Alkur'ani, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, ce da su wato mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi game da karbar rayukanku, shine ke karbar rayukanku idan ajalinku ya kai. Don haka cewa sunansa Azra'il, wannan kwata-kwata bai zo ba a nassi na Alkur'ani ko wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, iya kawai a inda ake samun cewa wai mala'ikan mutuwa sunan shi Azra'il a cikin kissosi ne da suke zawwa daga cikin wato Isra'iliyat, an gane ko, irin labarai waɗanda suke zawwa daga wajen Banu Isra'il, anan ne aka samu cewa mala'ikan mutuwa wai sunan shi Azra'il. To Allah dai bai faɗa ba, kuma manzansa bai faɗa ba, iya abinda Allah ya ambace shi da shi na suna malakul mauti, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi da wannan suna, ursila malakul mauti ila Musa alaihi masalamu, an turo mala'ikan mutuwa takanas zuwa ga annabi Musa, amincin Allah ya tabbata a gare su. Falamma ja'ahu, lokacin da shi wannan mala'ika ya zo ga annabi Musa alaihi salam, sakahu, annabi Musa alaihi salam sai ya kashe shi da mari, an gane ko, idan aka ce as-sakhu shine bi ma'ana al-laban, annabi Musa ya mare shi, a ina ya mare shi, a fuska annabi Musa ya mare shi, kuma sakamakon marin da annabi Musa ya masa sai da idan shi ya zazzago ya kwankwalo, kamar yadda yake cikin wata riwaya, da shi mala'ikan ya zo kai tsaye ga annabi Musa sai ya ce masa ajib rabbaka, amsa kiran ubangijinka, kai tsaye annabi Musa ya mare shi, yana marinsa wato kai tsaye idan sai ya kwankwale, idan ya fito. A lokacin nan kamar yadda yake cikin wata riwaya, mala'ikan sai ya dawo gun ubangijinsa mai girma da ɗaukaka da wannan ido, yace ya ubangijina, ka tura ni zuwa wani bawa naka wanda baya son mutuwa, kamar yadda anan ya faɗa faraja ila rabbihi, ya koma zuwa ga ubangijinsa da wannan ido a hannunsa. Faqala, sai yace arsaltani ila abdillahi yuridul mauta, ya ubangiji na ka tura ni zuwa wani bawa naka wanda baya son mutuwa. Shi wannan mala'ika na mutuwa ya zo ma annabi Musa alaihi salam a sifa ta dan adam, an gane ku, a sifa ta dan adam, kuma kamar yadda ya zo a wata riwaya, kafin haka shi mala'ikan mutuwa yakan zo ma wato mutane a bayyane lokacin da zai dauki rai, kuma anan kai tsaye
kamar yadda yake ya shigo gidan Annabi Musa alaihi salam kai tsiye. Annabi Musa alaihi salam ya fusata, fusatar da Annabi Musa alaihi salam yayi sai ya kai masa mari, marin da ya masa sai idan ya zazzabo. To shine a lokacin nan ya dawo gun Ubangijin sa, yace masa, ya Ubangiji na, tabbas ka tura ni wajen wani bawa naka wanda baya son mutuwa. Kamar yadda yake cikin wata riwaya ta Ammar, shi mala'ikan yake fada, yake cewa, ya Ubangiji na, bawanka Musa ya kwankwale min ido, walaula karamatuhu alayka la shaqaqtu alayhi, in ba dan darajar da yake da ita da matsayin da yake da ita a gunka, yace ya Ubangiji na, da sai na tsananta masa. Kaga anan wannan yana nuna mana wato wani yakan ci alhurmar wani, matsayin da yake da shi ne a gun Ubangiji subhanahu wata'ala. Shi yasa anan mala'ikan yake fada, yace ya Ubangiji na, in ba dan matsayin da yake da shi a gunka da darajar da yake da ita a gunka, to da na tsananta masa, da sai ya ga me zai biyo baya. To shi ne a lokacin nan ala Ubangiji ta'ala sai ya fada, duk da cewa a cikin wannan riwaya akwai iktisar, Ubangiji ta'ala sai ya maida ma mala'ikan idansa kamar yadda yake, ya sake komawa zuwa ga Annabi Musa lafiya kalau ido ya koma kamar yadda yake. Ubangiji ta'ala ya ce masa, irji'i ilaihi, koma zuwa gare shi, fa kullahu, kace da shi, ya ba'u yadahu alamatan thawri, ce da shi ni nace ya dora tafin hannunsa, wato a gadan baya nasa, ya dora tafin hannunsa a gadan bayansa, falahu bima gaffa yaduhu bi kulli sha'aratin sana, iya abinda hannunsa ya rufe na gashin da ke gadan bayansa, kowane gashi daya an bashi shekara, kowane gashi daya an bashi shekara. Misali, in ka kaddara cewa tafin hannunsa ya rufe gashi 2000, to an bashi shekaru 2000, gane ko? Iya adadin kenan gashin da tafin hannunsa ya rufe a bayansa, kowane gashi daya an bashi shekara guda. Wannan mala'ika ya koma ya fada ma Annabi Musa alaihi salam, ala sai ya fada Annabi Musa, ya ce, ai rabbi, ya Ubangiji na, thumma madha, bayan waɗannan shekaru aru, sannan sai mai menene zai biyo baya? Ala Ubangiji ta'ala ya ce, thumma al-maut, sannan mutuwa ita ce ke tafe duk iya shekarun da za ka yi. Hausawa suke cewa ƙarshen alewa ƙasa, an gane ko? Ƙarshen dukkan wani mai rai, wato mutuwa, kamar yadda Allah ya faɗa, kullu nafsin dha'iqatul mauti, dukkan wata rai mai ɗanɗanar mutuwa ce. Kullu shay'in halikun illa wajha, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Shine wani malami yake cewa, wa mahama ya ishayyun alal ardi saliman walau alfa amin fal masiru ila qabri, a duk lokacin da rayayye ya rayu yana lafiya kalau ko shekara 2000 yayi, to karshen sa dai shine zuwa qabri. Shine wani malami shi ko yace, walau ishta alfan thumma alfaini ba'daha, yake cewa, fala kudda min yawmin tasiru ila al-qabr, yace da za ka rayu shekara 2000 sannan ka koma rayuwa shekaru 2000 bayan wannan 2000-3000 kenan, to ban makawa wata rana za ka koma zuwa kabari. To shi ne anan Ubangiji ta'ala ya faɗa ga Annabi Musa alaihi salam, da ya yi tambaya, ya ce, ya Ubangiji na, bayan wannan shekaru masu yawa idan na gama su, sannan sai mai? Ubangiji ta'ala ya ce masa, sannan mutuwa ita ce ke tafe. Ana sai Annabi Musa ya ce, fal'ana, ya ce, ya Ubangiji na, a yanzu ma na shirya na ba da haɗin kai, amma kafin mala'ikan ya zari ran qala sai annabi Musa ya fada yana mai roƙon ubangijinsa shine yace fa sa'alallaha ya roki ubangiji mai girma da daukaka an yudiniyahu min al-ardil muqaddasati ramyatan bi hajar ya kusantar da shi game da ƙasa mai tsarki birnin Qudus gulgudan jifar dutse an gane ko gulgudan jifar dutse ma'ana in ka jefa dutse iya gulgudan wannan tazara ta jifan da kai to haka yake roƙon Allah ya kusantar da shi da ƙasa mai tsarki shine wato birnin Qudus Allah ya karba addu'ar sa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa law kuntu famma inda a ce ina can wato kasar Qudus manzon Allah yace la araitukum qabrahu yace wallahi da na nuna muku kabarin annabi Musa ila janibi dariqi tahtal kasibil ahmar wato a gefin hanya karkashin wani tudun yashi ja an gane ko gun wani tudun yashi ja manzon Allah yace wallahi da na nuna muku kabarin annabi Musa ana malan na fada Ma'amar ibn Rashid al-Azdi ya bamu labari daga Hammam shi ko daga Abu Huraira shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kwatancin wannan hadisi to wannan hadisi kamar yadda Ibn Khuzaima Allah ya ji kansa yake fada an samu wani daga cikin yan bid'a wanda yake inkarin wannan hadisi kamar yadda dama al-mustashriqun da sauransu wato sun ringa inkarin wannan hadisi da yawa daga cikin yan bid'a sun ringa inkarin wannan hadisi shi wannan wanda Ibn Khuzaima yake fada yake cewa wai in har annabi Musa a farko ya san da cewa wannan mala'ika ne ta kanas Allah ya turo masa kuma ya daga hannu ya mare shi ai ya wulakanta jakadan Allah wulakanta jakadun Allah wannan ko ba dabi'a bace ta annabawa in kuma cewa annabi Musa bai san da mala'ika ne to ta yaya aka yi da ya kwammare shi ya kwankwale masa ido wato shi wannan wato annabi Musa bai meka wuya ba shi mala'ikan ya fitar da haƙƙin shi ma'ana ya rama abin da ya yi masa to shine malamai suka bashi amsa Ibn Khuzaima Allah ya ji kansa yake cewa abu na farko dai shi wannan dan bid'a ya san da cewa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci bai tura mala'ikan mutuwa da sunan cewa ya karbi ran annabi Musa Allah ya tura shi ne domin ya ba annabi Musa zabi kamar yadda duk wani annabi da duk wani manzo Ubangiji ta'ala kafin ya karbi rayuwarsa yakan bashi zabi an gane ku duk wani annabi da duk wani manzo zabi ake bashi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa da manzanni kafin Allah ya karbi rayuwar shi sai da aka bashi zabi manzon Allah ya zabi kusaci da ubangijinsa ma'ana ita ce mutuwa kuma domin kasancewar wato shi annabi Musa alaihi salam kai tsaye dan adam ne ya ga ya shigo gidansa ba tare da ya nemi izinin shigowa ba an gane ko ba tare da ya nemi izinin shigowa shi annabi Musa bai san mala'ikan mutuwa ba an gane ko kawai wani mutum ne ya ga ya shigo gidansa kuma ba tare da ya nemi izinin shigowa ita ko shari'a ta ba da damar duk wanda ya shiga gidanka ma'ana ya leka ma gidanka ba tare da izininka ba to idan ka kwankwale masa ido ka kwankwale banza an gane ku babu wani kisas kamar yadda kaga mala'ikun da suka yada zango a gidan annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da Allah ya tura su ta kanas domin su halakar da alƙarya ta annabi Ludu. Annabi Ibrahim ya gansu a sifar samari waɗanda suke matasa, shi bai san da cewa mala'iku bane. Inda ya san da cewa mala'iku ne, Annabi Ibrahim ba zai gasa maraƙi ya kawo ya ajiye musu, ba zai kawo musu abinci ba, domin mala'ikun Allah ba sa ci ba sa sha. Kuma shi kanshi Annabi Ludu lokacin da suka je gidan shi, labari ya yaɗu a cikin gari cewa akwai wasu samari matasa kyawawa baki a gidan Annabi Ludu. Mutanansa suka zo suna famar sai sun fito da su da ƙarfin tsiya, domin sun yi alfasha da su isa ce luwadi. Annabi Ludu alaihi salam ya ringa famar ije mutanansa domin ba da kariya ga waɗannan baki nashi, law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid. An gane ku? A lokacin nan suka ce ya Ludu inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik. Inda ya san da cewa mala'iku ne a farko, to ai ya tabbata cewa ba yadda za a yi mutanansa su iya da mala'ikun Allah, da bi sha wahala bai ya ringa famar ba su kariya. Sai da aka kai lokacin da suka ce masa kwantar hankalinka, mu jakadun Ubangijinka ne, lan yasilu ilaika, ba yadda za a yi mutanenka su iya saduwa zuwa gare ka da wata mugunta. To da haka kasancewar a nan kenan Annabi Musa alaihi salam ya ga kawai mutum a sifar ɗan adam ya shigo gidan shi, kuma ba tare da ya nemi izini. Shari'a kuma ta ba mutum damar duk wanda ya leka gidanka ba tare da izini ba, in ka kwankwale masa ido duk abin da ka aikata da shi ka aikata banza, babu wani kisasi. Kuma ka kaddara ma cewa Annabi Musa ya san da cewa mala'ika ne, malamai suka ce to ta ina shi wannan dan bid'a, wato ya san da cewa an shar'anta kisasi tsakanin mala'iku da 'ya'yan Adam. An gane ko? Ka kaddara cewa ma ya san mala'ika ne, to ai sai ya zo da dalilin da cewa in dan Adam ya ma mala'ika wani abu, ko mala'ika ya ma dan Adam wani abu, a zo a yi kisasi. Kuma allo suka ce, malamai suka ce to ta ina shi wannan dan bid'a ya san da cewa shi mala'ikan mutuwa ya nemi Annabi Musa ya meka wuya domin ya rama abin da ya yi masa Annabi Musa ya ki meka wuya, ta ina ya san da haka? To dan haka shi wannan duka waɗanda suke inkarin hadisin, wasu daga ca suka yi a ina wai a hankalce yaya za a yi a ce wai Annabi Musa ya mari mala'ika har idan mala'ika ya fita, duk ƙarfin da Allah ya ma mala'iku. To shi ka'ida duk abin da ya zo a shar'anci, abin da ya tabbata a shar'anci, hankalinka mai dashi gefe ka aje. An gane ko? Sawa'an hankalinka ya karɓa ko bai karɓa ba, in ka ga hankalinka bai karɓa ba, to farko ka tuhunci hankalinka. Iya abinda za ka yi sai ka meka wuya da ji da bi, ka zama raƙumi da akala, sawa'an ka fahimci hikima ko baka fahimta ba. Haka Allah ya aje mana wannan ka'ida, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shi mu'mini duk abinda yazo a shari'a ya fahimci hikima ko bai fahimta ba, to zai meka wuya. To dan haka a takaice, shi wannan mala'ika da ya zo kamar yadda malamai suka faɗa, wato sababin abin da yasa Annabi Musa alaihi salam ya mare shi kasancewar ya keta wani sharadi, shine sharadin ba shi zabi, saboda duk annabin Allah da duk manzon da Allah ya karbi rayuwarsa, kafin ya karbi rayuwarsa sai ya ba shi zabi. To shi yasa ai a karo na biyu da mala'ikan ya dawo ya faɗa masa cewa Ubangijinka yace ka dora hannunka a gadan bayansa gwalgwadon gashin da hannunka ya rufe, a kowane gashi ɗaya an baka shekara. Ya tambayi Ubangijinsa, sannan bayan haka sai mai Ubangiji ta'ala yace masa sannan sai mutuwa. a lokacin nan annabi Musa alaihi salam wato ya ne kauya. To dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa annabi Musa alaihi salam yana daga cikin jimillar annabawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsu wanda kabarinsu yake bayyane a nan doron ƙasa. An gane ko? Wanda kabarinsu yake bayyane. Shi yasa anan manzon Allah ya yi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa inda a ce ina can birnin Kudus, manzon Allah ya ce wallahi da na nuna muku kabarin annabi Musa nan kusa da wato gefin hanya, wato kusa da ko kuma karkashin wani tudun yashi wanda yake ja. Manzon Allah ya ce da na nuna muku kabarin annabi Musa. Shi ne ma a cikin wani hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa daren da aka yi Isra'i da ni, ma'ana aka tafi da ni zuwa masallacin Kudus, manzon Allah ya ce na wuce da annabi Musa a cikin, na wuce da kabarin annabi Musa na gan shi a cikin kabarinsa yana sallah. Wanda su annabawan Allah a raye suke bayan mutuwa, wata rayuwa ce ta daban, rayuwa gaibiya wadda ta sha bamban da wannan rayuwa ta duniya. An gane ku? Allah ya karɓi rayuwarsu sun mutu irin yadda sauran 'ya'yan Adam suke mutuwa, sai dai suna da wata karama ko mu ce wani matsayi a gun Allah, wanda kowa ya yi sani ya tabbatar da cewa shahidai darajarsu koma bayan daraja ta annabawa ce da manzanni, amma shahidai rayayyu ne a gun Ubangijinsu. An gane ko? Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wala tahasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. To haka annabawan Allah bayan mutuwarsu a raye suke wata rayuwa ce ta daban, amma ba irin kamar yadda wasu suke ganin cewa irin wannan rayuwa ce na cewa su tashi su dawo cikin duniya kuma suna zagayawa, kamar yadda zaka ji su irin waɗannan mubtadi'a ɗan bid'a, sai ka ji mutum ya ce wai ya haɗu da manzon Allah ido da ido, wai ya haɗu da manzon Allah ido da ido, wani ma ya ce ya gan shi ya haɗu da shi, har ma ya ce ya ba shi wani wurdi ya zo ya raba ma al'umma. To ai akwai, in har haka ne, akwai abubuwan da sun fi naka muhimmanci, abubuwan da suka gudana tsakanin sahabbai. Ba a taɓa samun wani sahabi da ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya dawo bayan mutuwar shi cewa ya haɗu da shi. Rikici nawa ya ɓarke tsakanin sahabbai, manzo Allah ya taso ya sulhunta su ma. Baka wurdi shine yafi muhimmanci ko kuma sulhunta jama'a ta musulmi? Bayan Allah ya ce la khayra fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Manzon Allah ya taso ya sulhunta tsakanin sahabban shi ma akan duk wani abu da ya gudana. Kuma me da'awar cewa an ba shi wani rudi ya zo ya ba al'umma, wannan yana nuna cewa addinin Allah bai cika ba, ya ƙaryatar da fadar Allah subhanahu wata'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kafin manzon Allah ya bar duniya, Allah ya cika addini. Komai abinda zai kusantar da mu da Ubangijinmu ya nuna mana, duk wani abinda zai nisanta mu ga barin Ubangijinmu, manzon Allah ya tsawatar da mu. To dan haka dai a takaice, lalle annabawan Allah a gun Ubangijinsu rayayyu ne, wata rayuwa ce ta gaibu wadda ta sha bamban da wannan rayuwa tamu ta duniya, rayuwa ce ta musamman wanda Allah kadai ya san yadda kaifiyarta take. Manzon Allah ya faɗa na gan shi a cikin kabarin shi yana sallah daren da aka yi Isra'i da ni. To dan haka dai a takaice, wannan hadisi yana nuna mana kaifiyar wato wafatin annabi Musa alaihi salam. To shine malam sai ya zo mana da hadisi na biyu a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda. Yake faɗa istabba rajulun minal muslimina wa rajulun minal yahudi, wato wani mutum daga cikin jama'a ta musulmi da wani mutum daga cikin yahudu wato sun ringa zagin juna suna fada ma juna bakakken maganganu. Wannan ko wani ne daga cikin sahabbai kuma yana daga cikin al-ansar mutanen Madina. Rikici ya dan barke tsakanin shi da wani bai yahude, wanda sababin rikicin shi bai yahude ya kawo Hajar shi ne kasuwa an masa tayi, shi bai yarda da wannan tayi ba. An gane ko an taya masa kayansa sai ya ce a shi wannan bai yarda ba da wannan tayi da aka masa, sai yake fada wallazi safa Musa alal bashar. An gane ko ko wallazi safa Musa alal alamina, yace wallahi rantsuwa nake da Ubangijin da ya zaba annabi Musa ya fifita shi akan halittunsa, yace wannan tayi da aka mun ni ban yarda da shi ba, ma'ana ban gamsu da shi ba, ya za a taya mun kayana kaza. To shi wannan musulmi, wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da ya ji wannan ba yahudi ya ce wallazi safa Musa wato alal alamina, an gane ko, shi musulmin sai ya ce wallazi safa Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama alal alamina, ni ma rantsuwa nake da Ubangijin da ya zabi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya fifita shi akan halittunsa. Fi kasami yuqsimu bihi, game da rantsuwa da yayi rantsuwa da ita shi wannan musulmi, shi bai yahudan sai ce wallazi safa Musa alal alamin, rantsuwa nake da Ubangijin da ya zabi annabi Musa ya fifita shi akan al'adami. Shi anan shi wannan musulmi sahabin abin da ya fahimta da yace alal alamin ya ji murce gaba daya, tunda in aka ce al alamin jami'i ne na alam, in aka ce alam kullu ma si wallahi azza wa jalla, duk abin da ba Allah ba to yana cikin jumlar alam, in aka ce alam halittu gaba daya kenan. Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yana cikin alami. To wannan fahimtar da shi wannan sahabi yayi, sai ya ga cewa wannan ba yahuda ya sauke darajar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, ya fifita Annabi Musa akan sa. Shi kuma abu ne wanda yake sananne tabbatacce a cikin aqidar sahabbai, wanda kuma aqida ce ta kowane mumini har zuwa kiyama. Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine fiyayyen halitta, shine fiyayye a cikin halittun Allah gaba daya. To dan haka shi wannan muslimin farafa al-muslimu inda zalika yadahu, wannan sahabi sai ya daga hannunsa falada mal yahudiya, ya kashe wannan ba yahude da mari. Me za a yi? Fa zahaba al-yahudi ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan ba yahude sai ya taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa akhbarahu alladhi kana min amrihi wa amri al-muslim, ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labari game da abin da ya kasance na lamarinsa da lamarin wannan musulmi, ma'ana abin da ya gudana tsakaninsu. Wanda kamar yadda yake cikin wata riwaya da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai yake faɗa, yake cewa ya Muhammad, yace ni ina daga cikin waɗanda muke da alƙawari tsakaninmu da kai, mun yarjejeniya ta zaman lafiya, ta yaya za a yi daga cikin mabiyanka wane mare ne? Manzon Allah sai ya tambaye shi, sai yake cewa me ya faru, sai yake labarta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace ya rasulullahi ka, yace ya Muhammad ka ne, kaji wai dan na ce wai rantsuwa nake da Ubangijin da ya zabi annabi Musa ya fifita shi akan halittu, wai shine wai sababin abin da yasa ya mare. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce uduhu ni kuje ku kirawo mun shi. Aka kirawo wannan sahabi, manzon Allah ya tambaye shi me yasa ka mare shi, ka bige shi ka mare shi? Yace ina mare shi. Me yasa ka mare shi? sai ya ce ya rasulullahi kaji kaji abinda naje yana fada rantsuwa yake wai da ubangijin da ya zaba annabi Musa ya fifita shi akan halittu gaba daya ni ko naga cewa ya kaskanta darajar ka ya fifita annabi Musa akan ka to a lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake fada ga jama'a yace la tukhayyiruni ala Musa a wata riwaya la tufaddiluni ala Musa ma'ana kar ku fifita ni akan annabi Musa an gane ku kamar yadda a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kar ku fifita wani tsakanin annabawa ku ringa cewa annabi wane yafi wane an gane ku wannan ba yana nuni hani kwata-kwata ba a'a inda dalili kana iya sanin cewa annabi wane yafi annabi wane daraja kamar yadda a cikin annabawa waɗannan biyar waɗanda ake kiran su ulul azmi minar rusul wannan sune fiyayyu sune zababbu agun Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ya daukaka darajar su akan sauran annabawa da manzanni annabi nuhu da annabi musa da wannan annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to shi da annabi manzo Allah yace la tukhayyiruni ala musa kar ku fifita ni akan annabi musa ku ce na fi shi fa innan nasa yas'aquna domin mutane a ranar kiyama lokacin da aka yi busa gaba ɗayan su za su mutu an gane ko gaba ɗayan su za su mutu anan abinda ake nihin mutuwa kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa nufika fis suri fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah an gane ko kenan aka ce asaik mutuwa ake nufi kuma yana daukan ma'anar suma idan aka ce suma shine mutun ya ji wani karan da zai firgitar da shi zuciyarsa ta kasa jimrewa mutun ya suma hankali ya gushe ko kuma mutun ya ga wani abun tsoro abinda ba zai iya jimrewa shi ma wannan yana kai mutun zuwa suma an gane ko yana kai mutun zuwa suma daman sababi abu biyu ne imma abinda zaka ji na tsoro da firgici ko wani labari da za a baka wanda ba za ka iya jimrewa ba ko idan ka yi gane ma abinda ba za ka iya jimrewa to wannan yana sababa ma mutum suma wanda daga wannan suma wani yana iya wucewa wanda Allah ya sa da sauran kwanuka kuma ya dawo to shine anan yace wato fa innan nasa yas'aquna mutane za su mutu lokacin da aka yi busa ta alkiyama idan suka mutu kuma aka yi busa ta tashi manzon Allah ya ce fa akunu awwala man yufiku ni ne farkon wanda wato zai falfado ya dawo cikin hayyacin sa ma'ana ya rayu idan an yi busa ta tashin kiyama an gane ku bayan sauran halittu waɗanda suke raye sun mutu to in aka yi busa ta tashi manzon Allah ya ce ni ne farkon wanda zai falfado ya tashi ina falkawa manzon Allah yace fa iza Musa ba ishin bijanibil arshi sai ga maka annabi Musa da karfin tsiya wato ya jimki wata kafa daga cikin wato wannan makengema daga cikin makengemu na gadan mulki na Ubangiji al arshin Allah tana da kawahuwa an gane ku shine annabi Musa kai tsaye manzon Allah yace sai in ga tintini ya rike wata kafa daga cikin kafafuwa na al'arshin Ubangiji gadan mulkin shi manzo Allah yace fala adari yace wallahi ban yi sani ba akana fi man sa'ika fa afaka qawli wai shin annabi Musa yana daga cikin jumullar waɗanda suka mutu sannan da aka yi busa ta tashi kuma ya falka kafin in falka aw kana mimman istasna Allah ko kuma yana daga cikin waɗanda Allah ya tuge waɗanda in an yi busar ta mutuwa ma ba sa mutuwa kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa nufika fis suri fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah to kaga dai anan kowanne dai daraja ne ga annabi Musa yanzu ka kaddara cewa yana daga cikin jimillar waɗanda suka mutu da aka yi busa ta tashi. Manzon Allah ya ce ni ne farkon wanda zai tashi, kuma ina tashi tuntuni kawai sai naga Annabi Musa yana rike da wata kafa daga cikin kafafuwan gadon mulki na Ubangiji. Kaga in har Annabi Musa ya falka ne kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya falka, wannan wata daraja ce ta musamman da Allah ya yi ma Annabi Musa. In ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya Annabi Musa falkawa, to kasancewar Annabi Musa in yana cikin jimillar wanda Allah ya tuge, wanda in an yi busa ba za su mutu ba, ita ma wannan wata daraja ce ta daban. An gane ku? Ita ma wata daraja ce ta musamman ga shi ga Annabi Musa alaihi salam. Don haka dai a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana wani matsayi na Annabi Musa alaihi salam. Kenan Annabi Musa yana cikin farko-farkon waɗanda za su falka idan an yi busa ta alkiyama. An gane ku? Domin anan manzon Allah ya tabbatar mana shi ne farkon wanda zai falka, amma yana falkawa kai tsaye kawai sai ya ga Annabi Musa tuntuni ya jimke wata kafa daga cikin kafafuwan gadon mulki na Ubangiji. Wanda wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani kuma yana nuna mana ba a fifita tsakanin annabawan Allah da manzanni cewa annabuwa ne yafi wane si da dalili. Haka waɗannan zababa mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fifita tsakanin su, bambanta tsakanin su sai da dalilai. Dan haka dalili ya tabbatar mana cewa Abubakar shine fiyayye a cikin sahabbai, Umar na biya masa, sannan Usman na biya masa, sannan Aliyu Allah ya kara musu yadda, sannan sai shida cikon waɗanda goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna, wannan gomar su ne fiyayyu a cikin sahabbai. Sannan sai waɗanda suka halarci yakin Badar, sannan sai waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin wannan itaciya a sulhul Hudaybiya. An gane ko? Sannan kuma waɗanda suka karbi musulunci, suka yi yaƙi, suka ciyar da dukiyarsu kafin a yi sulhul Hudaybiya, sannan kuma sai waɗanda bayan an yi sulhul Hudaybiya. Kamar yadda Allah ya faɗa, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullam wa'adallahu al-husna. To dan haka ba ma sahabbai ba, ba ma annabawan Allah, hatta da sahabbai ba za ka bibita ba ka ce sahabi wane yafi wane sai da dalilin da ya bambanta. To haka annabawan Allah, shi yasa annabi manzon Allah yace kar ku fifita ni akan Annabi Musa alaihi salam, saboda yin hakan yakan kai mutum tauye daraja da matsayi na wani annabi daga cikin annabawa. Wanda wannan kuma yana nuna mana yadda mazanjiya sahabbai suke gani kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suke darajanta shi. Kaga nan shi wannan sahabi menene ya fusatar da shi har ya maru wannan bai hude, saboda yayi rantsuwa cewa yana rantsuwa da Ubangijin da ya zabi Annabi Musa ya fifita shi akan al'alamin, wato halittu. Wanda lafazin al'alamin yana daukan dukkan halittu gaba daya, kamar yadda Fir'auna ya faɗa ga Annabi Musa wa ma rabbul alamin, me yake ni da al'alamin halittu? Annabi Musa ya ce masa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. An gane ko? Rabbul alamin shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Ubangijin sammai da kasai da duk abin da ke tsakanin su. Kaga anan al'alamin dukkan halittu, sannan al'alamin kuma yana daukan mutun da aljan. An gane ko? Mutun da aljan, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Al'alamin a wannan aya al-insu wal jinnu ake ne, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa, in huwa illa zikrun lil alamin, shi wannan alqur'ani bai zamanto ba face tunatarwa ne ga mutun da aljan. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa, ihtajja Adamu wa Musa, Annabi Adam alaihi salam da Annabi Musa sun yi jayayya. An gane ku? Suka yi jayayya, kowa yana ba da hujja. faƙala lahu Musa, annabi Musa sai ya ce da annabi Adam, anta Adamu allazi akhrajatka khati'atuka min aljanna, kai Adam kai ne fa mutumin da kuskurenka ya fitar da kai daga aljanna, laifin da kai shine sababin abin da ya fitar da kai daga aljanna, domin Allah ya hane ka game da cin wata itaciya kaci a sababin cin wannan itaciya aka fitar da kai. Faqala lahu Adam, annabi Adam alayhi salam sai ya ce da annabi Musa, anta Musa allazi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi, kai Musa kai ne fa wanda Allah ya zabe ka bi risalatihi game da manzancin da ya baka, wani kalamihi kuma ya zabe ka game da yin zance da kai ba tare da tsani na mala'ika. An gane ko? Kamar yadda Allah ya faɗa, ya Musa innistafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami, Allah ya ce ya Musa ni ne na zabe ka na fifita ka akan mutane ta hanyar manzancin da na baka kuma ta hanyar zancen da nayi da kai ba tare da tsani na mala'ika. To shine anan annabi Adam alaihi salam yake tabbatar ma annabi Musa matsayin da Allah ya masa, shine yace anta Musa allazi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalami, kai ne wanda Allah ya zabe ka da manzancin da ya baka da zancen da yayi da kai ba tare da tsani na mala'ika. Thumma talumuni ala amrin quddira alayya qabla an ukhlaqa, yanzu ka rinda zargina akan wani al'amari wanda tuntuna an kaddara min shi kafin a halicce ni, kafin a halicce ni fa an kaddara cewa bazan dawwama a aljanna, zan aikata abinda zai zamanto shine sababin fitar da ni daga cikin ta, yaya zaka zarge ni akan abinda an riga an kaddara min shi tun kafin a halicce ni, wanda kafin Allah ya halicce halittu duk abinda yake nihin kaddara ma bayansa ya kaddara musu da shekara 50, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada, kataba Allahu maqadir al khalaiqi qabla an yakhluqa as samawati wal arda bi 50,000 sanatin wa kana arshuhu ala al ma, Allah ya rubuta duk abin da yake nihin kaddara ma bayan sa kafin ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su da shekaru 50 da shekara 50, shine anan annabi Adam yace yaya zaka zarge ni akan abin da tuntuna an kaddara min shi kafin a halicce ni da shekara 50. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake fada, fa hajja Adamu Musa, manzo Allah sai da ya maimaita su biyu, annabi Adam ya rinjaye annabi Musa, yayi galaba akan shi akan wannan jayayya da suka yi, kenan abu ne Allah ya riga ya kaddara masa ban makawa kuma ya aikata. To dan haka kasancewar anan kenan ba bai zo da wani abin zargi da wani abin aibantawa abin da za a kushe shi, amma wannan fa ba yana nuna ba mutun ya kafa hujja akan aiki na sako ya ce ai Allah ya kaddara mu. An gane ko? Anan ba yana kafa hujja akan haka, kuma shi annabi Adam da ya aikata wannan kuskure mai yayi koma yi zuwa ga ubangijinsa da tuba, wa sa Adamu rabbahu faga wasu majtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada, kuma a can cikin suratul a'raf mai ya fada, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, shine anan yace fa hajja Adamu Musa, annabi Adam sai ya rinjaye annabi Musa yayi galaba da shi akan wannan muhawara tattaunawar da suka yi, shine ma'anar jayayya. Sanan hadisi na karshe a baban hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito gare mu, sai yake cewa uridat alayyal umam, an bujuro mun da al'ummu, wa ra'aitu sawadan kaseeran saddal ufuka, sai naga wata jama'a mai yawa, wato wannan jama'a mai yawa ta toshe wato sasannin sama ko ina ita ce, wakila sai aka ce da ni haza Musa fi kaulihi, wannan annabi Musa ne a cikin jama'arsa, wanda wannan hadisi ne mai dan tsawo. Manzon Allah yake bada labarin cewa an bujiro min da al'ummi, sai naga wani annabi ya wuce tare da shi da wata ƴar jama'a. Idan aka ce rahad daga mutum uku zuwa wato goma, sai yace wani annabin sai na ganshi tare da shi mutum biyu ko mutum uku. An gane ko mutum biyu ko mutum uku. Yace wani annabin sai yazo ya wuce aka bujiro min da shi dire da mutum ɗaya babu tare da shi. Manzon Allah yace sai aka bujiro min da wata al'umma mai yawa, aka ce mun kalla na kalla sai naga jama'a mai yawa sun cike dukkan wani sasanni. Sai na yi zaton cewa jama'a ta ne, mabiya ta ne, sai aka ce a'a, wannan annabi Musa ne da jama'arsa. Sai aka ce da ni kalli nan, manzon Allah ya ce da na kalla sai naga jama'a mai yawa. Aka ce mun dibi nan hado na kalla, manzon Allah ya ce sai naga wata jama'a mai yawa. Sai aka ce da ni hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bila hisabin wala azabi aw kama qala. Yace da naga wannan jama'a mai yawa, sai aka ce mun wannan al'ummar ka ce tare da su akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an bincike ayyukansu, ba tare da an azabtar da su. Allah ya sanya mu a cikin su. Manzo Allah sai ya tashi ya shiga cikin gida. Zuwa jimawa sai ya fito. Kafin ya fito, sahabbai sun kutsa cikin duniyar tunani domin kokarin gano waɗannan 70,000 kin. Wasu suka ce a mai yiwuwa waɗanda aka haife su ne a cikin musulunci, mai yiwuwa waɗanda ba su taɓa haɗa bautar Allah da wani. Suka faɗi dai iya abinda suka faɗa. Manzon Allah da ya fito sai yake cewa menene naji kuna kutsawa a cikin shi na zance. Suka ce ya Rasulullahi, muna kokarin gano wannan 70,000 kin. Manzon Allah sai ya ce humul ladina la yastarquna wala yaktawuna wala yatafayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna aw kama qala. Manzon Allah ya ce su ne waɗanda ba sa neman a yi musu addu'a in ba su da lafiya, ba sa yin sakiya, ko ka ce ba sa yin lalas, shine a sanya karfe cikin wuta in yayi ja a daddura a dora a jiki ga wanda rashin lafiya tacitaci anyi an kasa gane kanta, shine ake kira alkayyu, wanda yana ɗaya daga cikin hanyoyi uku na samun waraka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa. Yace ash-shifa'u fi salasa, ana samun waraka a cikin abubuwa uku. Farko yace shin zuma, na biyu yace al-hijama, na uku sai yace alkayyu. A wata riwaya sai yace amma ni ina kyamar wato sakiya, shine lalas. Sai yace kuma wala ya tadayyaruna, ba sa canfi. Sai yace wa ala rabbihim yatawakkaluna, ga ubangijin su suke dogaro ba ga wani ba. A lokacin nan Ukasha ibn Mihsan, Allah ya kara masa yadda, yace ya Rasulullahi, roƙa mun Allah ya sanya ni a cikin su. Manzon Allah yace masa anta minhum, tabbas kana daga cikin su. Wani ya taso yace ya Rasulullahi, ni ma roƙa mun Allah ya sanya ni a cikin su. Manzon Allah yace sabaqaka biha Ukasha, yace Ukasha ya riga yayi ka. To dan haka a takaice wannan yana nuna mana mabiyan annabi Musa suna da yawa. Bayan mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a ranar kiyama babu wani annabi da wani manzo wanda yake da yawan mabiya sama da na annabi Musa bayan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Shi kadai yafi annabi Musa yawan mabiya, wanda wannan yana nuna mana fadla da daraja ta annabi Musa alaihi salam. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.